Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko ƙarfi a jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi, inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma akasin haka, sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon, Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da kamata mutane su rika yi ba, a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello, inda ya fara da cewa
idan yanayi ya sa abinda ba mutane kamata su yi kake yi ba, kamar na aikin karfi din, in shawara da zan bayar, na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin. Na farko, yin aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya. Akan yin shi a lokacin da rana ta dan rage ko zafi ya dan rage haka, saboda a lokacin da kake aikin karfi kana expending energy, sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zafi abinnan din da kake yi. Sannan kana aikin karfi, ya zama wajibi ka riƙa cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates. Wannan zai gyara jikin, wannan kuma zai baka karfin aikin da zaka yi.
Kamar me da muke
yi? To abinci, ya kamata mutum yana aikin karfi yana samun abinci masu kamar ce carbohydrates, kamar irin tuwo, shinkafa da komi duka wannan suna ciki. Amma kuma ya kamata yana samun proteins, irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu, wanda su kuma za su rika gyara wani wears and tears din da yake cikin jiki.
Wato matsalolin da suka haddasa sanadiyar aikin wahalar.
Yawwa, waɗanda suka haddasa waɗannan, waɗanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi. Sannan aiki, abin da aikin karfi din, abin da za ka ɗauka, misali yanzu a ce buhu mai kilogram 100, bai kamata mutum yana ɗaukar shi ba, komai girman shi kuma komai ƙarfin sa, saboda abin ya gagari ya fi ƙarfin abin da zai ɗauka. So ya rage shi, misali ya zama kamar kilo 50 ko kuma abin da bai kai haka ba, zai sa ka yi aiki na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba. Sannan sai awoyin da kake ɗauka wurin aikin kuma, mimikin a ce ka fara aiki tun daga safe har yamma kana aiki, ya kamata a ce kana samun hutu, kila idan kai aiki awa ɗaya, awa biyu, ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu, sannan ka ci gaba da wannan aiki.
Wannan ya sana tuno da masu noma a gona, gaya magana rana kana noma a gona, kana duki, kana noma, kana aikin gona, ga gajiya, ga ƙishirwa, ga sauransu. To su manoman su kuma wani shawara za ka ba su da aikin nasu na duke ne, ko kuma akwai wani sabon tsari da kake gani ya kamata kila a kauce mu wancan da ake amfani da shi?
To abin da za a yi idan mutum misali Allah ya samu manomi ne, so shi shawara da zan bashi shine ya rika tanadar ruwa sosai. Koyaushe kana da ruwa kusa da kai idan kana aiki, kai aiki dan kadan, saboda idan kana aiki a cikin rana, kamar yadda na ce maka, shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba. So kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan. Sannan na biyu, amfani da abin da is protective, yana ba da kariya daga rana, ya zama ranar ba za ta rika dukan jikinka direct.
Malawa ka ko lima?
Yawwa, malawa ko lima ko kuma rigan jikinka ya zama ba kamar yanzu zaka ga wasu suna noma ma ila ba za su sa komai a jikinsu ba, zaka ga ranar tana dukan jikinsu directly. To ka ga
kasa samu dai kariya tsakanin jikinka da rana,
ranarka da rana din,
ya dan sa kaya masu auduga, masu kuma dan kauri kada
da su sai ba wanda gubin ciki ma kada ya ishe ka. Sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta, sannan ku kuma dawowa ka ci gaba. Kuma idan wuri ne da za ka iya yin aikin lokacin yamma haka, to zai fi lokacin da rana kamar karfe 10:30 zuwa karfe 1, karfe 2 din nan. To wancan lokacin daga kamar karfe 4 zuwa kamar karfe 6 ko karfe 6:30 haka, shi ma insha Allah zai taimaka da irin wannan.
To doctor, wayan irin sinadarai ne za a kula da su ga magani ma tukun-tukunin wanda aka san suna da illa kwarai da gaske?
To kamar yadda na gaya maka, su kamar non-steroidal anti-inflammatory drugs suna zuwa a different formats
sannan kaloli yanayi daban-daban
kaloli iri daban-daban sannan kuma su wanda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gabobi ne a introduce wannan a ce na maganin idan kaman ka ji cikin ka yana tamna ko yana wani menene to haka zaka ji kwankwas ka duka shi da sauran su to duka haka zaka ga formulations ne daban-daban wa'anda yawancin su idan ka ce yanzu zaka duba non-steroidal anti-inflammatory drugs zaka same su iri daban-daban in different formulation wa'anda gaskiya idan ka ce zaka yi bayani zaka ga ba za su tasirantu da cewa okay to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani
mata a kauce ma
zaka ci zaka kauce ma ko wani abun nan ba
na san alikatance ayi bayani irin magunguka nau'i uku wannan akwai wanda za a kira psychostimulant wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu ila sa mutun yayi bacci ko kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan magunguka duka na wato da ake yawan wani da su ne wa'annan magunguka wanne ne yafi dama ila cikin sauran ta'ammuli
kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba magani za a ce wannan idan kana abusing psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan yafi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna irin waɗannan classes na magunguna na farko su waɗannan classes na magunguna ma ba da
rabe-rabensu
ba they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wa'anda su suna da doka wa'anda ba a siyar da su sai tare da prescription
sitar da umarnin likita
inda za a sha su da su masu antidepressant na duka zaka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba magunguna bane gaskiya wa'anda za a samu a ce ana sha irin haka nan amma duk da haka abinda ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba amma su wa'annan wa'anda suke non-steroidal anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne a kowa da ake ce ma kafada chemist wanda ake hawo da su a cikin kasuwanni
ga
rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa
wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa ai ilmantar da al'umma ko kuma an hana ba su da masa yanin maganukan kai tsaye
to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin wa'annan magungunan da shan su to wannan kusan shi yafi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya kawo maka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani yafi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda koda shi
da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda
yawa
a kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma
kan al'umma akan matsalolin wannan magunguna
tsaurara matakan tsaro
tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa they are not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi na to ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda nace maka gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake ganin ya kamata a sa himma sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai yawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka dubi Najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake cewa underdeveloped to developed world
to kasashen da ba su samu cigaba ba zuwa kasashen da ke samun cigaba
yawwa zuwa kasashen su ga cigaba to wannan transition din shi ma yana zuwa da canji da irin nau'in rashin lafiyoyin da suke tafiya da shi so yanzu da muna fama da infectious diseases amma yanzu kaga mun da muna
fama da irin cutuka ne wannan
irin infectious diseases amai da gudawa su cholera su meningitis su
amai da gudawa da dan sankarau
da duka wannan su ne infectious diseases to ana kuma zuwa ga chronic non-communicable diseases irin su cancer
manyan cutukan da ba iya yadawa
yau ba iya yada amma kuma suna dama al'umma sosai yawa su wannan transition din ya kamata ya tafi tare da ilmantarwa da fadakarwa a gurin al'umma tun daga abin da za su ci da abin da za su sha da irin magungunan da suke amfani da su saboda wannan changing idan ya zo yana tafiya ne tare da rashin lafiyoyin da suke wancan saboda za ka yanzu kaga kansoshi za ka ga sun yawa barkatai
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
sai da ka tsaye duniya an